Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa
sai aka gano ai a cikin nonon uwa wannan na farkon na mai ruwan koren nan garkuwan jikin da ke cikin shi Allah ya halitta shi a wurin dan saboda idan yaro ya tsotse shi shine zai mashi kariya har zuwa watannin shida.
Kaɗan daga cikin irin alfanun da yaro zai samu kenan idan aka shayar da shi da nonon uwa. Masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya wannan fili ya gayyato Dr. Rukayyawa Muku, ƙwararriya akan lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko, wadda ta fara yi mana bayanin alfanu da kuma muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa a hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya yi da ita. Yau Dr. Rukayyawa Muku za ta yi mana bayani akan irin alfanun da za a samu ta fuskar tattalin arziki idan aka shayar da yaro da nonon uwa.
A lokacin da ba a shayar da yaro nono ba na gaya maka, da tun daga cikin gida mai gidan kuɗin da zai kashe na saye nawa ne alal misali gwangwanin abinci na yariri, nawa ne gwangwanin madara yanzu, ko gwangwanin madara na fik ɗan ƙaramin nan na ruwa wanda ake sha nawa yake yanzu, ballanta na gwangwanin garin madara na jarirai nawa yake. Sannan idan jariri yana sabon haihuwa, halakila gwangwanin madaran ya yi mishi sati ɗaya. Bayan sati ɗaya jariri ya ƙara wayo, ya kai alal misali sati uku zuwa wata ɗaya da haihuwa, zai fa iya shan gwangwani biyu. Haka dai za ka duba sai ka ga cewa to nawa mai gida zai kashe, ba za a ci da wasu gidan ba, za a yi ta sayan abincin ma wannan jaririn. Bayan ga abinci su haɗaɗɗe shiryayye wanda komai ƙwaran abinci da ka sani na duniyan nan mai gina jiki yana nan cikin nono har da ruwa. Shi yasa muke faɗakarwa da a shayar da yaro a tsawon wata shida nono kaɗai, ba da ruwa ba, ba tare da wani abinci ba.
Kuma rahoton ya nuna kusan fiye da yara 2000 suke mutuwa saboda rashin samun wannan nono. Ya nuna kenan madarar ma ita kanta takan iya haddasa wa wasu yara illa da yakan iya sanadiyar rayuwarsu.
Ƙwarai da gaske madara takan haddasa ma yara illa, saboda ko yadda ake haɗa madara, idan aka haɗa ta yi kauri da yawa damuwa ne, idan aka haɗa ta yi ruwa-ruwa damuwa ne, sannan yaya ake haɗa ta, waɗanne irin ruwa ne, ruwan tsaftatattu ne, sannan ita kwalban da ake haɗa ruwa da ciki da ake haɗa madaran ciki a ba yaro ya tsotsa, yaya ake tsaftace ta, ƙwayoyin cuta roban nan kan roban nan, idan da za a sa maka madubin kallo na bature kaga irin ƙwayoyin cutan da suke mulmula a ciki, ba za ka so ka ba ɗanka madara ba, saboda ba a ganin su da ido, amma ana ganin su da wani madubi na nasara wanda ke gano abin da ƙwayoyin ido ba ta gani. To a nan ƙwayoyin cuta suke makalewa su yi ta haihuwa, ko ka wanke da soso da sabulu an jima ma za su ƙara taruwa, because za ka kaɗa mararan ka batta ta kwana.
Yawwa, to bari mu koma kan muhimmancin shayar da yara tsawon wata shida. Duk da dai zan ce kusan yaye yaro yakan kai kusan shekara biyu ake yi ko kafin a yaye shi, amma dai me yasa ake dagewa lalle wata shidan nan ya zama nono kawai yaro ke sha?
Abin da ya sa wata shidan nan shi ne Allah da ya halitti ɗan Adam, akan haifi jariri sabo za ka ga garkuwan jikin shi bai gama haɗuwa ba, bai gama girma ba, da hantan shi da zuciyan shi da ƙodan shi da sinadaran cikin jiki da ƙwaƙwalwan duk ba su gama ƙwari ba, don haka ya dangane jikin uwa ne ta ba shi kariya kafin zuwa waɗannan gaɓan da sinadaran jikin nashi su gama haɗuwa ya iya ɗaukan kanshi da kanshi gurgudu sai ya kai wata shida. Dan haka duk kwayan cutan da yazo a lokacin wata shida din nan nan da nan ne kamar rariya ne zai wuce a cikin jikin shi, saboda garkuwan jikin shi bai gama haduwa ba. Halitta ne na Ubangiji, haka Allah ya shirya. Amma sai aka gano ai a cikin nonon uwa wannan na farkon na mai ruwan korin nan, garkuwan jikin da ke cikin shi Allah ya halitta shi a wurin dan saboda idan yaro ya tsotse shi shine zai mashi kariya har zuwa watannin shida. Dan haka ruwa ma in baka bashi ba kashi 60 a cikin nono ruwa ne. Ruwa idan baka bashi ba yana da ruwa a cikin nonon nan da za su ishe shi rayuwa. Don haka magana ma a nemo ruwa bata taso ba, a shayar da shi nonon nan kadai a duk lokacin da ya bukace shi. Akwai wasu jararan za a haife su ba kwari sosai, za ka ga su da raganci sosai. Ki daga danki bacci, jariri ki girgiza shi, ki daga shi bacci, ki dan girgiza shi kadan, ki saka shi bakin shi a nono, za ki ga ya kama ya tsotsa. Yana bacci kuma yana tsotsa. Amma in kika bar shi zai yi ta bacci, ya ta bacci, yunwa ta kama shi yana bacci. Dan haka ki daga shi ya sha nono, idan zai sha nonon nan a haka har tsawon wata shida yana da wahala wani kwayan cuta ya kama shi.
Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, ka san a makon jiya ka ansa tambayoyin da Alhaji Mele Safari daga can jihar Rubi, to malamin ya sake wata tambaya.
To
wanda yake ka sha bayanin wannan cuta, to ina ganin kamar dai ana yawan amfani da cutar. Shi Alhaji Isa din yace wai me ke kawo ciwon farfadiya ne, shin ana gadin wannan cuta?
Farfadiya wanda ake kira epilepsy kenan da turanci.
Eh
to yawanci abin da yake akwai wannan barnan kwakwalwar mutum wanda wannan yakan inda kike faruwa kenan. To in ne wannan ya faru a kwakwalwar mutum shike sa mutum ya farfadi, ko kuma akwai wasu magunguna ma da muka sha suna kawo wannan Hajiya.
To hatsari ka.
Eh kuma hatsari akwai wasu kai hatsari inda abin ya faɗaɗu da kansu ko kwakwalwar su duk wani yana kawo ciwon farfadiya. Akwai wasu kuma in dai yanda Allah ya halicce su kenan da ko iyalansu yanda Allah ya ce su, amma wannan kalilan ne ana iya gadin sa, amma kalilan ne wannan. Yawanci wadanda suke samu wannan ko ta wani ciwo ko kuma wani hatsari da suka yi.
To likita, kamar na hatsarin nan idan ya taba kwakwalwar mutum, kamar idan aka samu likita ya je magance kwakwalwa din mutum, yana iya rabuwa da farfadiya?
Eh inda aka tabbatar da abin da ya kawo shi a kwakwalwar domin aka yi maganin sa, kuma akwai wasu wadanda suke da shi ana iya bude kwakwalwar a ga inda ke kawo wannan ciwon farfadiyar.
Ai aiki
sannan aka yi sa kuma da ikon Allah ana iya warkar da su. Amma wannan ban san komai ana iya kasashen ba, akan bude kan mutum ne, mutum kuma idan shi garo yana gani ana taba ana tambayar sa abubuwa.
Wato ba za a yi sa maka irin maganin nan na saka bacci ba.
Ba za ka yi bacci ba, amma ana baka wani magani wanda ba za ka ji zafi ba.
To amma idan ka ji.
Idan kana jin abin da ake yi.
Likita, irin wannan aiki awa nawa ake yi?
Ana awa barkatakan Hajiya, ana awa da yawa ana aikin na Hajiya. Amma sai manya-manyan asibitoci waɗanda suka gwanince akan waɗannan su ake yanzu ko a nan ƙasashen ma.
To akwai ciwon farfadiyan da ba yanda za a yi sai dai kawai mutum ya ta shan magani?
Eh akwai waɗansu wanda ba a tabbatar abin da ke kawo shi ba, kawai yakan zo akai-akai ne. Irin wannan sai a yi ta ba mutum magani ya ta sha, sai kuma ikon Allah.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To Malam Adamu Habu Umar Nyanga a can ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa a Najeriya.
To
shi kuma yana so ne wai da Allah ka mishi bayanin me ke sa wai yawan zazzabi ne a lokacin damina.
To abin da kike yawan zazzabi yawanci ko jikin mutum yanda ko abubuwan da muke yi ko kuma lokaci kawai.
Yace a lokacin damina.
A lokacin damina yawanci mai yiwuwa canjin yanayi.
To
kuma lokacin cikin sanin damina akwai damshi da yawa da irin sanyi-sanyin ruwa da ke fita da yawa. To lokacin waɗansu mutanen irin kwayan cutar da ke kawo irin zazzabi din nan suna da yawa a cikin iska, to waɗansu lokaci haka yake faruwa.
Kuma wasu kila jikinsu bai dace da ba san danshin danshin sai su
eh wadansu gwajin bai san danshin da yawa saboda haka sai ga suna zazzabi ko lokaci amma da in kana da wannan ko lokaci bai kamata ka rinka zazzabi ko lokaci lokacin damina ba tun da wannan na faruwa ka je ga likita
akwai matsala ke
akwai matsala
to an je kuma aka duba in Allah ya sa an dace za a samu za a gano a bashi magani
eh akai dace ana iya sa ana ganowa a bashi magani da ya kamata amma bai kamata ko damina zazzabi ba akai akai amma wannan amma ba kowane lokaci ba
to Allah ya sauke
amin amin
to sai kuma wasiƙar Sa'idu Abdullahi daga can Damaturu jihar Yobe
to
yana son ka mishi ƙarin bayani ne me yake sa wasu suna yin furfura ne musamman matasa waɗanda ba su kai shekarun da ya kamata su yi furfuran nan ba
to wani lokaci wannan halittar Allah ne
to
waɗanda za a kama a cikin iyalinsu ko dangoginsu waɗansu son furfura tun suna da ƙuruciyarsu
wasu kuma dai kaka kamar yadda kace ikon Allah ne
eh kuma kamar yadda waɗansu mutane suna gashin suna kafin su manyanta ma ba su da gashi a kansu
to
eh kuma wannan da zaka waɗansu har su manyanta gashin su ba komai bai dagu ba to wannan duk ikon Allah kuma yanda Allah ya yi mu kenan kuma gurin da muka gada kenan
ba abin da kuma mutum
ba abin da mutum zai yi
sai dai kawai je ya rika sayan magungunan nan da ake shafawa
eh to wannan ma an ka shafa in bayan ɗan kwanaki mako ɗaya biyu za su zai dawo
sai ke ta shafa akai-akai
amma ai canza kalan gashin bai sa komai bai canza komai ba
gaskiya ne to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu salama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a hannun yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Asaida ce aka ce duniya ana ta wani kari. A ana rawa